الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan sha'aban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyyah na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am a to wai shine tambayar dan uwa in shi'a a wani layi za a sa su a yau za a sa su a cikin layin musulmi ko ba za a sanya su ba a cikin layin musulmi amsar tambayar ka tana da alaka da darasin mu wanda ya wuce kuma insha Allah kenan maimaici takaitacce zai biyo kai insha Allah kafin darasi na yau na'am
wala sai mutun ne sallah ta asar sun zo an yi sallah amma kan su da sai jayo su kai jan sai ka tafi kama wanda yake jan shi yayi su jira da shi ko da shi ba zai tsara shi bayan yayi haka sai wa'azi ya cimma shi
wai mutum ne misali kabli ta kama limamin shi kuma bai yi ba bayan haka sai ya samu sanin cewa duk abin da ya kama liman na kabli ko ba'adi ya kama mamun da ya bi shi sallah matukar ya samu raka'a cikakka to menene matsayin sallar shi sallah ce ingantacciya an gane ko sallah ce ingantacciya kabli da ba'adi wannan suna daga cikin abin da aka sunnanta mana domin rage wani abu daga cikin sallah ko kuma ƙara wani abu don haka in kabli ta kama mutum ko ba'adi ta kama mutum ya manta bai yi ba ko kuma akan rashin sani ya ki to wannan sallar shi sallah ce ingantacciya na'am a cikin darasinmu da muka yi na Nawaqidul Islam lokacin da muka zo akan Annaqibus Sabi wanda shine sihiri anan mun yi bayani game da alamomin wanda aka ma sihiri da kuma alamomin dan dabo ta hanyar da ake gane shi kenan insha Allah idan ka koma wajen yan uwa ka samu wannan darasi insha Allah za ka iya gane alamomin shi wanda aka ma dabo da kuma alamomin shi dan dabo da kuma hanyoyin da ya dace shi wanda aka masa sihiri ya bi domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayaninmu ya kasance akan wato bambanci tsakanin ahlus sunna wal jama'a da sauran jama'u waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci, wanda malam Allah ya ji kansa ya koro mana bayani ɗaya bayan ɗaya akan irin bambance-bambancen da ke tsakankanin ahlus sunna wal jama'a da sauran jama'un da suke kai dangane zuwa ga musulunci, wanda kuma sun yi hannun riga da shi akan wannan babi na aqida, wanda farko malam yake ce mana fahim wasadun fi babi sifati Allah subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'wil al-jahmiyya wa ahli at-tamthil al-mushabbiha. Ahlus sunna wal jama'a su wato zababbu ne, adalai ne, kuma suna tsaka-tsakiya, suna tsakiyar wato ahlul ta'dil, waɗanda ke wuhintar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa, su ne al-jahmiyya, masu kai dangane zuwa Jahm ibn Safwan, wanda kwata-kwata ba su yadda ba da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa gaba ɗaya sun kure masa. Lafzan wa ma'ana wa ahli at-tamthil al-mushabbiha, da kuma tsakankanin ma'abuta kwatanta sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kamanta sifofinsa da sifofin halitta, waɗanda suke kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittunsa. To ahlus sunna wal jama'a suna tsaka, duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi a cikin Al-Qur'ani ko a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ingantacciya ahlus sunna sun tabbatar ma Ubangijinsu, tare da cewa kuma sun kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato shine, wato sun kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kama da halittunsa, kamar yanda ka'ida anan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kaga anan kenan su sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, kuma tare da cewa sun kore masa kamantacceniya da halittunsa, kamar yanda ya tabbatar ma kansa yace laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani ne. Kaga anan ya tabbatar ma kansa suna na as-sami'u da suna na al-basir, wanda a ƙarƙashin wannan sunaye zaka fitar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofi guda biyu, sifata as-sam'u wal basar. To haka muka ji malam yace wa hum wasadun fi babi af'alillahi bainal jabariyya wal qadariyya wa ghayrihim, wato ahlus sunna wal jama'a a babi wanda yake na ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala suna tsakankanin wata jama'a wadda ake kiranta al-jabariyya, wanda ita al-jabariyya kwata-kwata sun tube ma dan adam wato irada, cewa dan adam ba shi da wani nihi nashi da wani iko nashi, dan adam kawai tuka shi ake, idan ka je masallaci kai salla, wannan ba san ba nihin kanka bane, ba san kanka bane ba, Allah ne ya saita ka ya tuka ka ka je masallaci kai salla, wanda yaje gidan giya ya sha giya shima wannan ba san kanshi bane, ba nihin kanshi bane ba, Allah ne ya saita shi yaje can gidan giya ya sha giya. Dan haka suka ce shi dan adam tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta, sai yanda aka yi da shi, tamkar gashin tsuntsu ne a cikin sahara, wanda sai inda iska ta kada shi kenan, da mai ayyuka na kwarai da mai ayyuka na banza gaba ɗaya kawai Allah ne yake tafiyar da su, dan adam ba shi da nashi. Sannan an gane ko illa kasancewar wannan sun kuskure, dan adam yana da irada ta shi, yana da mashi'a ta shi, illa kasancewar irada ta dan adam da mashi'a ta dan adam mai biya ce ga mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba za ka saba ma Allah ka kafa hujja ka ce ai Allah ne ya kaddara. Sannan da al-qadariyya, su kuma al-qadariyya kwata-kwata su kuma gaba daya sun tafi akan cewa duk abin da dan adam ya aikata na da'a ko na sako, to wannan Allah bai san da shi ba sai bayan dan adam ya aikata, sannan Allah yake sani da yake sana da abun a wannan lokaci. Kenan wannan baya daga cikin ayyukan Allah, mai da'a in yayi da'a wannan kanshi ya ma, mai sako in yayi sako shine yayi da kanshi, amma ba Allah bai san da haka ba, wanda kwata-kwata su ba su yarda da alkadarin Ubangiji subhanahu wata'ala cewa Ubangiji ta'ala shike kaddara komai. Dan haka ahlus sunna wal jama'a tsaka-tsakiya ne a wannan babu. Allah shi ya halicce mu, shi ya halicce ayyukan mu, shi ya umarce mu da yin ayyuka na ƙwarai, wanda wannan ayyuka na ƙwarai ya yarda da su, ya amince da su. Duk wanda ya aikata ayyuka na ƙwarai, Allah ya dau alƙawarin sakauta masa da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama. Duk wanda ya kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya saba masa, to wannan kasancewar nihin shi ne kuma son kan shi ne, tare da cewa asali Allah ya halicci aikin, amma kana da nihi naka da so wanda yake naka. Dan haka yace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kenan ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa da mu da ayyukan mu gaba ɗaya halitta ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Sannan sai ya ce wa fi babi wa idillahi bainal murji'a wa bainal wa'idiyya min al qadariyya wa ghayrihim. A babi wanda yake na kashedi da barazana na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ma bayansa waɗanda suka kangare masa in ma wata hukuma a nan duniya ko kuma a gobe kiyama. Ya ce ahlus sunna wal jama'a suna tsakankanin al murji'a, wanda wata jama'a ce wanda kwata-kwata sun fitar da imani, ayyuka daga cikin imani, cewa imani daban, ayyuka daban. Su a aqidal murji'a, in dai kace la ilaha illallah, ko baka sallah, ko baka azumi, ko baka taba aikata aiki na ibada daidai da misqalar zarra, to makomarka aljanna ce a gobe kiyama. A aqidar su, ayyuka na ibada ba sa da imani, ayyuka na sabu ba sa cutar da imani, ba sa rage shi. In dai kace la ilaha illallah a wajen su, sunan ka mumini mai cikakken imani, ko da baka sallah baka azumi, kuma makomarka aljanna ce a aqidal murji'a. Kenan don haka in dai kace la ilaha illallah a aqidar su, ka sheke ayarka duk abin da kake so kai, wannan ba zai cutar da imanin ka ba. Kenan kaga anan su sun amince ma ka lalata Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan sai ya ce wa bainal wa'idiyya, da tsakankanin jama'ar da ake kiransu al-wa'idiyya, waɗanda su sun tafi a kan cewa duk abinda bawa ya aikata aiki wanda yake na zunubi, na babban laifi, to wannan dole ne Allah ya azabtar da shi a gobe kiyama, dole ne Allah ya shigar da shi wuta ya dawwama a cikinta. An gane ku? Su suka ce Allah ya yi alƙawalin azabtar da masu sako, suka ce Allah baya saba alƙawali. Don haka a aqidar su, duk wanda ya aikata babban laifi, to wannan kasancewar ya fita daga cikin imani. An gane ko? Ya kafirta. Idan ya mutu akan haka bai tuba ba, makomar shi fita ce, zai dawwama a cikinta. Don haka in ƙarya kai a wajen su, ka kafirta. In sata mutum yayi a wajen su, ya kafirta. Kuma dole ne Allah ya azabtar da shi akan laifinsa a gobe kiyama. Suka ce alƙawari Allah ya na azabtar da masu sako, don haka baya sabawa. Ahlus sunna wal jama'a tsaka-tsakiya ne akan waɗannan jama'a. Ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa imani da ayyuka abubuwa ne waɗanda suke haɗe, ba sa rabuwa. Sannan abinda ke daɗa imani su ne ayyuka na ƙwarai, abinda ke tauye imani ayyuka na sabo. An gane ku? Sannan ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa duk mutumin da ke aikata manyan laifuka, in ya tuba Allah zai karɓi tubansa, idan ya mutu bai tuba ba, sai a maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ya ga damar yafewa, ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, sannan a ƙarshe komin ƙanƙantar imanin shi za a fitar da shi a kai shi aljanna. Sannan sai ya ce wa fi babi asma'il imani wa dini bainal haruriyya wal mu'tazila wa bainal murji'a wal jahmiya. A babi na sunayen imani, kamar da za a ce muslim, ko a ce mu'min, ko a ce kafir, ko a ce fasik, wa dini da hukunce-hukuncen addini, cewa wanda ya aikata babban laifi ne za a kiraye shi, sannan kuma menene makomar shi a gobe kiyama. Yace ahlus sunna wal jama'a bainal haruriyya, suna tsakankanin al-haruriyya, su ne khawari, yan tawayen musulunci kenan, wanda an dangana su ne zuwa wani birni wanda yake kusa da Kufa a cikin ƙasar Iraki, wanda ake kiran shi Harura. wanda anan suka tare suka yi sansani lokacin da suka yi fituna fito da Aliyu dan Abi Talib. Allah ya kara masa yadda. Aliyu dan Abi Talib shine farkon wanda ya yake su ya fatattake su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari. To sune ake kiran su al-Haruriyya. Su al-Haruriyya Khawarij sun tafi akan cewa duk mutumin da ya aikata babban laifi, to wannan haramun ne a kiraye shi mubini, ya kafirta. Idan mutum yayi ƙarya ba za ka ce masa mubini, sai dai ka ce masa kafir. In sata mutum yayi, ya kafirta. Duk wani babban laifi idan mutum yayi, to ima ya tube imani. An gane ko? Iya abinda za a kiraye shi kafir, ba za ka ce masa musulmi ba. Sannan su kuma shine yace wa bainal murji'a wal jahmiya. Su kuma murji'a al jahmiya, mutumin da yayi sata ko yayi zina ko yayi kwace ko yayi kisan kai, zaka kiraye shi mumini mai cikakken imani. Mumini ne mai cikakken imani. Su wannan aiki na sako da yayi bai tauye masa imani ba. To ahlus sunna wal jama'a su a wajen su aqida ingantacciya, mutumin da yayi aikata babban laifi zaka kiraye shi mumini amma bai ragaggen imani. Mu'min naqisul iman, ko kuma ka ce masa fasiki, ma'ana marar da'a ga ubangijinsa. Amma ba za ka tube masa imani ka ce ya kafirta. Sannan kuma ba za ka bashi imani cikakke kamar yadda murji'a suka bashi, suke cewa mu'min kamilul iman. Sannan a bangaren hukuncen addini a wajen ahlus sunna wal jama'a, duk mutumin da yake aikata manya-manyan laifuka, in dai ba halitta ba wannan ayyuka yi, to matsayin shi musulmi ne, mu'mini ne mai ragaggen imani. An gane ku? Amma a wajen Khawarij su al-Haruriyya ya kafirta. A wajen murji'a in kiyama ta yi, su dan aljanna ne. Wannan duk ayyukan sako da ya ba za su hana shi ba shiga aljanna a kai tsaye, saboda su a aqidar su ayyuka na sako ba sa cutar da imani. Su kuma a aqidar Khawarij duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi dan mutane. A aqidar ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya mutu yana aikata manya-manyan laifuka, to wannan sai ka maida shi al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga damar yafewa, ya yafe masa. In ya ga damar azabtar da shi, ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa. Shi ne a nan kuma sai ya ce wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bainar rafida wa bainar khawarij. Game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ahlus sunna wal jama'a suna tsakankanin ar-rafida. Ar-Rafida. Ar-Rafida sun samu wannan suna lokacin da Zaid ibn Ali, jikan Ali dan Abi Talib. An gane ku? Rafida wanda ƴan Shi'a ne, wanda Abdullahi ibn Saba, wato shine ya kirkira Shi'anci. Lokacin da suka yi sansani suka tambaye shi, suka ce masa, "Me zaka faɗa dangane da Abu Bakar da Umar?" Zaid, Allah ya ji kansa, sai yabo kyakkyawan yabo ga Abu Bakar da Umar. Suka ce masa, to ba za mu yarda da kai, ba za mu amince da kai, sai ka raba hanya, sai ka yi bara'a game da Abu Bakar da Umar, sai ka ce ba kai ba su. Sai ya ce, Allah ya tsare ni. Ya ce, sahabban kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu za a ce raba hanya da su? Ya ce, abinda ba zai taɓa yiwuwa ba. A lokacin nan sai suka kakkabe, suka watsar da shi, suka ce ba mu ba kai. Daga wannan lokaci suka samu wannan suna, ake kiran su Rafida, domin an ciro shi ne daga Ar-Rafid. Idan aka ce Ar-Rafid, ka kakkabe abu, ka watsar da shi, ba kai ba shi. To don haka mun yi bayani akan asalin Shi'anci. Shi'anci a lokacin ya samu suna tun lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin da aka samu wani takon saka da ja'in ja tsakankanin Ali dan Abi Talib da Muawiya, Allah ya yarda da su gaba daya, wanda sun dan samu rashin zuttuwa, wanda kuma ba komai bai ya kawo rashin zuttuwa illa kowa ijtihadi ne yake kokarin ya dace ma gaskiya, wanda aka samu wasu suka mara ma Ali dan Abi Talib baya, wasu kuma suka mara ma Muawiya, wanda kuma duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da tabi'ai, wanda aka yi yaki wanda yake ba na wasa ba. wanda daman fitina ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kafin ya bar duniya sai da ya bada labarin wannan fitina wanda ta auku tsakanin Aliyu dan Abi Talib da Muawiya wanda kuma kowa famar ya dace ma gaskiya ne wanda ya dace ma gaskiya yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya a wajen Ubangiji subhanahu wataala to a wannan lokaci waɗanda suka mara ma Ali baya sai ake kiran su Shi'atu Ali magoya bayan Ali idan aka ce Shi'a ana nihi jama'a waɗanda suke sun haɗe gude sun goya ma wani baya shine can Allah yake cewa wa inna min shi'atihi la Ibrahim idan aka ce Shi'a kenan jama'a waɗanda suka yi gungu daya sannan aka samu wasu suka mara ma Muawiya baya sai a ce Shi'atu Muawiya to daga wannan lokaci ne aka samu kenan ake bayanin Shi'a to amma Shi'anci na baya wanda shi Abdullahi ibn Saba wanda ya kirkira ne ya raba wato da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dauki Aliyu dan Abi Talib ya kai shi matsayi na ilahiya yace Aliyu Allah ne mabiyansa suka ce Aliyu Allah ne wanda Aliyu dan Abi Talib ya ringa kama su ya ringa kona su a cikin wuta wanda hadisi yana cikin sahihul bukhari da labari ya cin ma Abdullahi dan Abbas cewa masu itikadin cewa ala Allah ne da cewa kuma iyalin gidan Ali irin su Al-Hasan da Al-Husain cewa su ma alloli ne Ali ya ringa kona su Abdullahi dan Abbas ya ce inda ni ne yace wallahi bazan kona su da wuta ba domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tu'adhibu bi azabillahi kar ku ringa azabtar da halitta da azaba ta Allah yace inda ni ne idan aka zo mun da su kowanne zan sare masa kai domin manzon Allah ya ce mun baddala dinaku faqtulu wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari to dan haka kasancewar Shi'anci na farko wanda zaka samu daga cikin malaman hadisi wasu marwayata ana cewa wani shi'i ne shi'a waccan fifita Aliyu dan Abi Talib akan Usman a wajen martaba wasu suna ganin a wajen daraja da martaba daga Abubakar sai Umar daga Umar sannan sai Ali sannan sai Usman an gane ko to waɗannan su ne ake cewa shi'a wanda zaka ji daga cikin marwayata na hadisi wasu ana jifan sa ana cewa wani dan shi'a ne abinda ake nimi da shi'anci wancan nasu na farko shine fifita Aliyu akan Usman to amma su waɗannan wanda shi'ancin da aka raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su martaba ta isma cewa kiyayeyu ne ba sa yin kuskure to wannan ɗan shi'a su ne ake kiran su Rafida a yau wanda daula ta Iran daula ce wadda take Rafida wanda wannan kuma kafirci ne wanda su yana daga cikin ibadar su shine zagin Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da sauransu wanda ba su yadda ba da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin ahlul bait wanda in ka koma cikin littattafan su zaka ji suna la'antar Abubakar suna la'antar Umar in ka ji sun ce Sanaman to abinda suke nihi da cewa Abubakar da Umar kuma waɗanda suke su ɗan shi'a ne ko kafirai ne malamai sun kafirtar da su al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya fara kafirtar da su su wannan Rafida ka koma cikin tafsir na Ibn Kathir a karkashin fadar Allah subhanahu wataala Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شلعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أكركشم فدرس ديتي ليغيظ بهم الكفار دن الله يبقى انتاما كافرين ري الله يكي مزين صحبا مزينشي إذوا ونم مزين Al-Imam Malik sai a cikin shine Ibn Kathir yake cewa wa min hadhihi al-aya intaza al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala fi riwayatin anhu bi takfirir rawafid alladhina yubghiduna as-sahaba a karkashin wannan aya al-Imam Malik ya fitar da darasin da yake tabbatar da kafircin Rafida domin suna kyamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagin su. Qala al-Imam Malik sai yake cewa li annahum yajihunahum, domin sahabban manzon Allah suna bakanta musu rai. Dan Shi'a na yau abin da yi fiki yafi kauna ka ambaci sunan Abubakar ko Umar. Sai yace wa man gaba sahaba, al-Imam Malik yace duk wanda sahabban manzon Allah suke bakanta masa rai yace fa huwa kafirun, wannan kafiri ne, kafircin sa ya tabbata bi hadhihi al-aya, domin anan Allah ya fada ne ya giza bihimul kuffar. Kuma jama'a ta malamai masu yawa suka ma al-Imam Malik goyen baya akan wannan fatawa ta shi. Dan haka Iran maimakon ka ce mata daula islamiyya, a yau daula kufriya zaka kiraye ta, ba daula bace islamiyya. An gane ko? Ba kuskure bane ba, daula ce wanda take ta kafirai, wanda duk famar da suke yaya za a yi gaba, duk wanda ka san ba dan Shi'a ba, famar jinin shi suka ce ya halatta. A yau famar da suke su samu sulda a duran kasa, duk wani wanda yake ba dan Shi'a ba su gama da shi. Dan haka daga da Yahudawa da Amerika da sauransu gaba ɗaya tare da ƴan Shi'a suke tafiyar su ɗaya. Duk abin da za a fito ana faɗa, wannan duka wautar da hankulan jama'a ne ake. Idan ka koma wannan littafi wanda ake kiran shi ma za ta arifu an hizbillahi, wato makamin nukiliya da Iran take kerawa, inda ta saita shi inda yake kallo Saudiya yake kallo, ba Isra'ila ba yake kallo, iya abin da yake kallo Saudiya yake kallo, wanda shi ne ƙarshen gurin ta yau. To don haka wannan daula ba daula ba ce ta musulmi, daula ce wadda take ta kafirai. Kuma har yanzu su fa sallahu ba wata wajibi bace akan sallar jama'a, suka ce sai limamu su na 14 ya na 12 ya bayyana, shine wanda suke kiran shi al-Mahdi al-Muntazir. Don haka bayani akan su bayani ne wanda yake mai tsawo. Kafircin su inda za a karanta maka kafirci ne a fili, saboda al-Qur'anin da yake hannun mu a yau shi kanshi ba su yarda da shi ba. Sun ce al-Qur'ani ne wanda an yi magudi an boye wasu ayoyi, al-Qur'anin da yake nasu wai yana buye, al-Qur'ani ne na Fatima, ya dunka wannan al-Qur'ani namu kusan su biyu ko su uku, sai in limamin su ya zo sannan za su rubuto shi. Yau za mu tashi kenan fasali na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, wa qad dakhala fi ma dhakarnahu min al-iman billahi al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabihi وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فدر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تكله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan fasli ne na musamman sai yake cewa wa qad dakhala fi ma zakarnahu min al-imani billahi malam yace tabbas ya shiga ya shigo cikin abin da muka ambata na imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala al-imanu bima akhbara Allah bihi fi kitabi yin imani da abin da Allah ya bada labari game da shi a cikin alkur'anin sa ma'ana yana daga cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda muka yi bayani a baya yin imani da abin da Allah ya bada labari game da shi a cikin alkur'anin sa sai ya ce wa tawatara an rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma hadisai sun bibiyi juna daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ajma'a alaihi salaful umma wato margayen wannan al'umma sune sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in gaba daya sun yi ijma'i sun hadu babu sabani tsakankanin su akan wannan mas'ala shine yace min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshi na maganar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana burbushin wato sammai bakwai akan al'arshin sa ma'ana Allah ya daukaka akan al'arshin sa kenan anan malam yana nuna mana a baya ya mana bayani game da imani da Allah to shine anan ya nuna mana yana daga imani da Allah shine mu yi imani da abinda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana a cikin hadisai waɗanda sun wuce a lissafa kuma fiyayyun waɗannan al'umma sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in wanda gaba ɗayansu sun haɗu akan wannan magana babu sabani shine min annahu maganar cewa annahu subhanahu cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi yana bulbushin sammai bakwai ala arshihi akan al'arshinsa cewa Allah ya daukaka akan al'arshi kenan imaninka da Allah bai ya tabbata sai kai imani da cewa Allah ya daukaka akan al'arshin sa idan baka yadda da daukakar Allah akan al'arshin sa to wannan baka yi imani da Allah ba me yasa saboda shi ya fada a cikin alqur'ani shi ya fada wurare kusan bakwai ubangiji ta'ala ya fada farko cikin suratul wannan suratul a'raf inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش haka ya maimaita a cikin suratul ra'd sannan ya fada a cikin suratul daha sannan ya fada a cikin suratul furqan sannan ya fada a cikin suratul sajida sannan wato bayan suratul sajida ya fada a cikin suratul hadid an gane ku wuri bakwai sannan ya fada a cikin suratul furqan wuri bakwai ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa cewa ya daukaka akan al'arshin sa kenan suratul araf wuri na biyu suratul yunus wuri na uku suratul ra'd wuri na hudu cikin suratul daha wuri na biyar cikin suratul furqan wuri na shida cikin suratul sajida wuri na bakwai a cikin suratul hadid wanda duk bayani ya gabata akan su kowace aya daga cikin waɗannan ayoyi ko kuma ce kowace sura daga cikin waɗannan surori Allah ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta al-istiwa daukaka akan al'arshi sannan yace wa tawatara an rasulihi maganganu sun bibiyi juna sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana tabbatar cewa ubangijinsa ya daukaka akan al'arshi haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da atba'u tabi'in gaba ɗayan su sun yi ijma'i sun hade kai babu sabani cewa Allah yana sama ya daukaka akan al'arshinsa shine yace min annahu na cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi wato ya daukaka akan al'arshinsa aliyun ala khalqihi sannan ubangiji ta'ala ya daukaka akan halittunsa abinda muke tambaya anan shin daukaka sifa ce ta cika ko kuma sifa ce ta tawaya sifa ce ta cika da batsewa a ce wane ya daukaka kenan anan duk wanda bai yarda da daukaka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akan halittunsa kenan in ma yace a kasa yake ko kuma yace daidai da halittu yake idan kace a ƙasa yake wannan ka kaskanta ubangiji subhanahu wataala ka tauye masa matsayin sa in kace daidai da halittu yake hallo ka tauye masa matsayin sa kenan dole ka yarda ka amince ubangiji subhanahu wataala sama da bayin shi yake kamar yanda yake wa huwal qahiru fawqa ibadi ko kuma kamar yanda yake wala yaquduhu hifzuhuma sai yace wa huwal aliyyul azim shine malam yace aliyyul Ubangiji ta'ala madaukaki ne ala khalqihi abusa halitta shi ma'ana shi yake sama da su daukaka ta zati da daukaka ta lamari da kuma daukaka ta wato rinjaye kamar yanda bayani ya gabata daukakar Ubangiji subhanahu wata'ala kala uku ce akwai uluwu zat daukaka ta zati ma'ana Ubangiji ta'ala ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa ma'ana ya tabbata akan al'arshin sa daukaka ta biyu shine uluwul qahar daukaka ta rinjaye ma'ana kowa da komai karkashin ubangiji subhanahu wataala suke ubangiji ta'ala shi yake sama da komai ga rinjaye sannan daukaka ta uku ita ce uluwul sha'an daukaka ta sha'ani duk wani lamari na ubangiji subhanahu wataala lamari ne wanda yake madaukaki babu aibi ko na kasa ga tattare da ubangiji subhanahu wataala don haka shine yace aliyun ala khalqihi ubangiji ta'ala madaukaki ne akan halittunsa sai yace wa huwa subhanahu shi ubangiji subhanahu wataala tare da daukakar da yi akan al'arshin sa ma'ahum yana tare da bayin sa aina ma kanu duk inda suka kasance ubangiji ta'ala yana tare da su ya alamu ma'ahum amiluna ubangiji ta'ala yana sane da abin da suke aikatawa ya daukaka akan al'arshin shi amma yana tare da bayin sa duk abin da suke aikatawa ya san me suke aikatawa da wanda ya fito cikin jama'a ya aikata da wanda ya kadaice shi kadai ya aikata ubangiji ta'ala yana ganin shi yana sane da abin da yake dan haka maiya anan shine malam sai ce kama jama'a baina zalika fi qawlihi kamar yanda Allah ya hada tsakankanin haka a cikin fadar sa ya tabbatar mana cewa ya daukaka akan al'arshin sa sannan kuma yana tare da bayin shi shine yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shine ubangijin da ya halicci samai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka guda shida samai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su da abin da ke tsakankanin su na halittu a cikin kwanuka shida Allah ya halicce su farko lahadi karshe juma'a ثم استوى على العرش sannan bayan ya gama halittar halittu ubangiji ta'ala sai ya tabbata akan al'arshin sa ثم استوى على العرش kaga anan na nuna mana sai bayan ya gama waɗannan halittu ne sannan ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa sai yace ya alamu ma yaliju fil ardi ubangiji ta'ala tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa ya alamu ma yaliju fil ardi yana da sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa menene ke shiga cikin ƙasa ruwa da yake sauka daga sama adadin dugon ruwa wanda yake sauka ya shiga cikin ƙasa ubangiji ta'ala yana sane da shi duk abin da yake shiga cikin ƙasa wato na kwaya da ake rami abin ne kwayar itace da sauransu gaba ɗaya Allah yana sane da adadin su duk abin wanda ke mutuwa ayi rami abin ne shi a cikin ƙasa ubangiji ta'ala duka yana sane da su shine yace ya alamu ma yajiju fil ardi ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa sai yace wa ma yakhruju minha da duk abin da yake fita daga cikin ta nazirin itace da komai da kowa duk abin da yake fita daga cikin ƙasa ubangiji ta'ala yana sane da shi sai yace wa ma yanzilu minas sama'i da duk abin da yake sauka daga sama kenan na ruwa da mala'iku da sauran halittu duk abin da yake sauka daga sama ubangiji ta'ala yana sane da shi wa ma ya'ruju fiha da duk abin da ke tashi daga ƙasa ya hau sama ubangiji ta'ala yana sane da shi sai yace wa huwa ma'akum ubangijin ku na tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance Allah yana tare da ku sai yace wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa yana sane da shi kaga anan ya hada mana tsakankanin daukakar shi akan al'arshi da kuma cewa yana tare da bayin sa to wace maiya ake nihi shine anan malam sai yace walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum fadar sa da yace wa huwa ma'akum yana tare da ku, malam yace ma'anar wannan fada ho bi zaman to ba annahu muhtalidun bil kalki, cewa Allah yana gauraye da halittar shi. An gane ku da yace wa huwa ma'akum, ubangijin ku yana tare da ku. To karka fahimci cewa annahu muhtalidun bil kalki, cewa yana gauraye da halittar shi. Malam yace fa inna hadha la tujibuhu al-lugha, ma'awace haka yace harshen larabci yace baya wajabta shi, cewa wane yana tare da kai. Harshen larabci baya nuna cewa a gauraye kuke kun zama daya. Yace fa inna hadha, yace cewa wa huwa ma'akum, yace la tujibuhu al-lugha, yace harshen larabci la tujibuhu baya wajabta cewa in an ce wane yana tare da wane, cewa a gauraye suke. An gane ko, shine yace wa laysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum, ma'anar fadarsa da yace wa huwa ma'akum, ubangijin ku na tare da ku, bai zamanto ba annahu muhtalidun bil kalbi, cewa yana gauraye da halittar shi. Yace fa inna hadha, yace wannan lafazi na cewa wa huwa ma'akum la tujibuhu al-lugha, yace harshen larabci baya wajabta shi in an ce wane yana tare da wane, cewa a suna gauraye gu daya. Yace wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful umma, malam yace wannan sabanin abinda margayen al'umma ne suka yi ijma'i akan shi, domin margayen al'umma sun yi ijma'i akan Allah ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa, kuma yana tare da bayin shi, amma sun tabbata ba yana cudanye da su ba. Sai yace wa khilafu ma fadara Allahu alaihi al-khalqa, kuma sabanin yanda Allah ya halicci bayin sa, kowa da Allah ya halicce shi Allah ya kimsa masa cewa ubangijin shi a sama yake, domin kana addu'a babu inda zuciyarka take fuskanta face sama, hannunka da kake dagawa sama kake tara su, ba kasa ba kake tara ba. An gane ko, wannan fitra ce wanda mun yi bayani tun a baya, kurma in zai yi rantsuwa baya nuna ko ina face sama, domin ya san Allah shi a sama yake. Shine yace wa khilafu ma fadara Allahu alaihi al-khalqa, kuma wannan sabanin yanda Allah ya halicci bayin sa ne, domin duk wanda Allah ya halitta Allah ya kimsa masa cewa ya san ga inda ubangijin shi yake, kuma ya san cewa Allah ba cudanye ba yake da shi. Malam sai yace balil kamaru, yace sanadi wata ayatu min ayati llahi, aya ce daga cikin ayoyin Allah, wata alama ce daga cikin alamomin da suke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace min asgari makhluqati, kuma wata yana daga cikin mafi kankantar halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata da kake gani yana daga cikin kankanan halittun Ubangiji, mafi kankantar halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace wa huwa mawdu'un fis samai, wata gaya Allah ya saka shi a cikin samar duniya. Wa huwa ma'al musafir, wannan wata daya daya ne, kullun wata daya daya ne. Wa huwa ma'al musafir, yana tare da mai bulaguro. Wa ghayrul musafir, kuma yana tare da wanda baya bulaguro. Kai da kake zaman gida, wata yana tare da kai, kuma wanda yake bulaguro shi ma watan yana tare da shi. Aina ma kana, duk inda ya kasance. Misali anan, wata yana tare da wanda yake zaune a nan da magara, wanda yake hanyar bulaguro ya kama hanyar maradu, wata yana tare da shi. Wanda ya kama hanyar difa, wata yana tare da shi. Wanda ya kama hanyar agadas, wata yana tare da shi. Haka wanda ya kudu, wata yana tare da shi. Kuma tare da cewa ɗaya ne. Halitta ce daga cikin halittun Ubangiji, kuma gaya a cikin sama yake. Yana tare da dan bulaguro, yana tare da wanda yake zaune a gida. Dan haka kenan shine malam yace wa huwa subhanahu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala fauka arshihi, yana saman al'arshin sa, amma tare da haka raqibun ala khalqihi, mai kiwo ne akan halittar sa, akan halittun sa, ma'ana Allah yana kiwon halittun shi, yana dako, ya san me suke aikatawa. Inna Allaha kana alaikum raqiba, muhaiminun alaihim, Ubangiji ta'ala kuma yana sane da su duk abin da suke, ma'ana babu abin da ke boyewa. In aka ce muhaimin, wato shine maga asiri, wanda duk abin da kake boye-boye to Allah yana sane da shi. Shine yace muddaliun alaihim, Ubangiji ta'ala kuma mai tsinkaye ne gare su, ya san duk abin da suke. Ila ghayri zalika min ma'ani rububiyyati, zuwa abin da ma ba wannan ba daga cikin ma'anoni na rububiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ma'ana anan malam yana nuna mana wannan ma'iyya ma'iyya ce wadda take amma domin ma'iyya akwai amma akwai ma'iyya khassa an gane ku ma'iyya amma cewa ubangiji ta'ala yana tare da bayinsa kamar yanda yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangijin ku na tare da ku duk inda ku kasance mi ake nihi da ma'iyya anan ma'ana duk abinda kake ko a ina kake Allah yana sanar da kai sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana da kudura akan ka ma'ana zai iya damkarka a duk inda kake amma baya nuna cewa ubangiji ta'ala yana gauraye da kai kamar yanda wannan aqida ce ta kafirci al-ittihad wal hudud wanda su ne ire-iren su ne Allah ya sa kwanakin nan suke bayyana kansu aqida ce ta kafirci al-ittihad wal hudud wanda waɗannan jama'a ana kiran su al-ittihadiyya al-hududiyya wanda su aqidar su Allah yana ko ina komai Allah ya gauraye da shi suka ce kamar bakun sukari ne idan ya fashe ya jika a cikin ruwa zai hada komai dan haka zaka ji mutun ya fito dan rashin kunya ya ce maka shi Allah ne ya fito ya ce maka shi Allah ne wanda jiyan nan ko in ce shekaran jiya a cikin wani ya dora a cikin Facebook wani shehu ne da ya taso tun daga Senegal yazo sai da ya ketare nan murya yayi gabas gaya shi da kanshi ne a zaune da jama'ar shi wani ya tashi yake zuga shi wannan da kuke gani shine Ibrahim Iyas wannan shine Shehu Tijjani wannan shine Muhammad yace wannan shine Allah da kanshi wallahi tallahi shehun yana sadda da kanshi amma bai daga kai ba aka ce shine Allah da kanshi kuma in duk wanda yake so ko yau mutun ya zo a gwada shi ko kuma ka shiga cikin wannan zaka gani wallahi tallahi yace masa wannan shine Allah da kanshi kuma ga waƙe-waƙe waɗanda suke gudana wanda yake cewa Shehu Ibrahimu Allah ne kar ku tambaya yace wallahi Shehu yahi Allah ubangiji na bayan haka aka zo aka yi wanda ake kiranta wanda suke cewa baba uban Allah in yasi wai shi shine uban Allah wai har shi mai waƙar yake cewa in har ka ce Allah bayya da uba to Allah shi gene wannan aqida ta cewa wai wa huwa ma'akum aina ma kuntum wai Allah yana gauraye da mutane dan haka kowa sai ya ce shi ma Allah ne wai Allah shine ya bayyana wai a cikin halittarsa to dan haka akwai wani littafi wanda ake kiran shi al-kashfu an haqiqati sufiyya li awwali marra fi tarih wanda a cikin wannan littafi yace duk wani wanda yake sufi wallahi wannan ita ce aqidar shi koda tarihunsu sun canza kowanne yana da wannan aqida ta al-hududiyya wanda mutun ya fito ya ce maka shi Allah ne kowanne yana da aqidar sai dai wanda yake mu'tadi al-imamu al-ghazali mai littafi wanda ake kiran shi ihya'u ulumuddin yana da wani littafi wanda ake kiran shi an-nafahatul ghazaliyya a cikin littafin kina mai suna ma'arijul qudsi a safaha ta 202 zuwa safaha ta 303 wata waka yake cewa mala'atu jihati yasitta minka fa anta li muhidun wa aidan anta markazun qudati fasirtu idha wajjahtu wajhiyan wajhi musalliyan fara'ida awqati fa nafsi yakabati fasara siyami li wa nuski wa ba'ati wa nahari wa ta'rifi wa haji wa umrati وهولي قوافي واجب وخلاله استلامي لركني من مناسك حجتي وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي لنفسي وتقديسي وصفو سريرتي ولو هم مني خادر بالتفاتة لما كان لي إلا إلي تلفتي ولو لم أعدي الفرد مني إلي لم يصيح بوجه لي ولم تبرد ذمتي يجي ملأت جهاتي يستبت منك yace dukkan waɗannan jahohi guda shida yace na cika su da kai komai na gani kai ne kudu da arewa gabas da yamma sama da ƙasa wai komai Allah ne yace fa antali kai ne ni wai shi shine Allah yace fa antali muhidun yace ka kewaye da ni yace wa aidan anta markazun nuqdati ma'ana dugon halitta ta kai ne a jikina yace fasirtu idza wajjahtu wajhi musalliyan yace dan haka na zamanto duk lokacin da na fuskantar da fuskata domin yin sallah ta farillan lokaci na yace fa nafsiya ka'abati wai zatin kaina nini ne ka'abar kaina shi shine ka'abar shi shine Allah yace fasara siyani ne yace azumin da nake ma kaina nake ma nini ne Allah yace wani suki yace duk ibada yankan da nake kaina nake ma wada'ati duk wata aiki da nake na biyayya kaina nake ma yace wani hari yace abinda nake sokewa na layya ko na hadaya kaina ne nake soke ma wata arifi yace tsayuwa arfa da nake kaina ne nake tsaya ma yace wa haji haji ta da nake kaina nake ma wa umrati umrar da nake kaina nake ma nini ne Allah yace wa hauli dawafi yace dawafin da nake kaina ne nake ma dawafi ba yace haka nan wa khilalu hustilami li rukuni haka nan sumbantar bakin dutsi da nake mimma na suke hajjati daga cikin ibadu na haji na ma'ana in na sumbanta kaina na sumbanta domin wai shi shine Allah yace wa zikiri haka nan zikirin da nake ma kaina wata subihi da tasbihin da nake wa hamdi da cewa alhamdulillahi da nake fada duka kaina nake ma nini ne Allah wai wa qurbati li nafsi yace duk wata ibada da nake kaina nake ma yace wa taqdisi da wata tsarkakewa da nake duka kaina nake ma to wannan wai maganganu ne wani a wannan Abu Hamid al-Ghazali shine yake wannan maganar aqida ce ta ittihad da wani al-ittihad wal gulul cewa shi ma Allah ne haka daga cikin akwai wanda ya shahara wanda suke kiran shi Abu Yazid al-Bastami Abu Yazid al-Bastami shine wai har suke cewa wai in haka rubuta sunan shi ka sanya wai a jikin sirdin dokin ka ko menene wai baka faduwa shine suke wannan suke mai kirarin wai sultanul awliyai wai sarkin waliyai akwai maganar shi anan shine yake cewa shi Abu Yazid al-Bastami yake cewa gibtu fil jabaruti wa qubtu bi haral malakuti wa hujub al-lahuti hatta wasaltu ila al-arshi fa idha huwa khalin fa alqaitu nafsi alayhi wa qultu sayyidi aina adlubuka fa kushiba fa ra'aytu anni ana fa ana awali fima adlubu wa ana la ghairi fima asiru wai shine yake cewa ya ringa kutsa menene aljabrut da biharul malakut da hujubul lahut wai sai da yake zuwa al'arsh da yaje al'arsh sai iske bakkowa sai ya kura sai ya tsalle sai ya dora kanshi ya hau kujeri ya hau gidan sarauta gidan al'arsh sai nace sayyidi aina adlubuka ya ubangiji na ina zan neme ka wai sai yayi mun fara'aitu anni ana wai sai naga cewa ashe ni ne Allah fa ana nini ne Allah yace ashe abinda nake nema ashe ga kaina yake ashe tahiyyar da nake ashe ba kowa ba nake nema kaina ne nake nema to a lokacin da ya samu wannan tajalli na wahadatul wujud in zai yi tasbihi cha yake subhani ma a'zamu sha'ani subhani ma a'zamu sha'ani wai maimakon yace subhanallahi sai yace subhani haka wani shaidani daga cikin su wanda suke kiran shi wai babban wali Mansur al-Hallaj wanda ya zazzage jabba shi sai yake cewa ma fi jubbati hazihi illa Allah wai a cikin wannan rigar tashi babu komai banda Allah wai zatin jikin shi shi shine Allah shine shi ma a wata waka sai yake cewa wa ayyul ardi takhlu minka hatta ta'alu yadlubunaka fis sama'i tarahum yanzuruna ilayka jahran wa hum la yusiruna min al-amali wa ina ne a duran kasa za a ce babu kai shine wani yake cewa wamal kalbu warakin ziru illa ilahuna wai kare da alade duka basu zamanto ba allolin mu ne da kare da alade dukkan su Allah ne wai wa ayyul ardi takhluminka ina ne babu kai a duran kasa wai har za su zo suna neman ka a sama su ce wai ka daukaka akan al'arshi yace tarahum yanzuruna ilayka jaharan wa hum la yusiruna min al-amali kana ganin cewa wai suna ganin ka a bayyana alhali su ko wai ba sa ganin ka wallahi waɗannan maganganu na su na kafirci maganganu ne waɗanda suna da tarin yawa wanda duk wani sufi da ka sani mai aqidar dariqa to wannan ita ce aqidar shi sai dai in muridi ne bai san ba abin da za a yi amma in tafiya tayi tafiya sai ya fito ya bayyana wannan duk abin da kuke ji waɗannan suna maganganu da wannan wanda yayi magana a kwanakin nan wanda za a yanke masa hukunci a nan Kano wallahi abin da yake tabbaci a cikin littattafan su ne su irin su matasa ne waɗanda suna ganin a tsaya ana goye-goye ai bai taso ba shi yasa kasancewar su waɗannan sun kai matsayin kawai su inda tijawan suna koyewa to su bar su fito su bayyana aqidar su goye-goyen me za a yi haka wani malami a nan Niger wanda yake Yamai yace ka zo zai baka wuridi wanda in ka kwana 40 yace in kai wuridin sai kaga Allah da idanka wani malami daga nan ya aika masa yace ai irin waɗannan abubuwa bai dace ba ya ringa kushe malamin ya ringa maida masa martani da kanshi wai zai baka wuridin da in kai za ka ga Allah da idanka shi ya masa nasiha ne me yasa zai bayyana irin wannan abu nasu wanda suna dan goye-goye sai ka koma cikin littattafan su zaka tabbatar da wannan aqida ta su aqida ce ta kafirci dan haka kuma akwai dan uwa daga cikin almajiran mu yau bai halarta ba wallahi tallahi da kanshi yake tabbatar mu an sanya shi irin wannan abu wanda suke kiran shi tarbiya a sanya ka daki a dan baka wasu wurdi wasu kwanuka a lokacin da aka bashi shefin da ya bashi da ya fito sai yace masa ni wane ne sai yace kai ne alhaji wane sai ce a baka samu bai ce wallahi yace inda ka samu cha za kai ni Allah ne dan uwa ne muna tare da shi ana shi da kanshi sai da yawa nan shi kin wanda ya fada masa kuma yana da yace masa inda ka samu da cha za kai ni Allah ne aqida ce ta kafirci to shine anan malam yake mai da martani yace walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum fadarsa da yace wa huwa ma'akum ubangijin ku yana tare da ku baya nihin mu annahu mukhtalidun bil qalbi cewa yana gauraye da halittar shi yace fa inna hadha la tujibu kulluha wannan harshen larabci baya wajabta shi yanzu misali so da yawa ai zaka ji dan siyasa ya fada ga wanda yake bi cewa wane je ka muna tare da kai ko yanzu misali yaro ya ce maka tsoro yake sai ka ce masa je kai ina tare da kai kana tare da shi cin a cudanye kuke kaga wannan ma'iya ce khasa ma'ana ina tare da kai zan kawo maka agaji zan baka goyen baya kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi Musa da dan uwan shi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara kamar yadda annabi Musa ya faɗa inna ma'i rabbi sayahdi kamar yadda Allah ya faɗa mana inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun kamar yadda manzon Allah ya faɗa ma Abubakar la tahzan inna Allaha ma'ana wannan ma'iya ce khasa ma'ana baikon nasara da karfin gwiwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da su ita ma'iya khasa ba ta kasancewa sai ga mu'minai amma wannan ma'iya ce amma ma'ana da mutumin kwarai da na banza kowa Allah yana tare da shi me ake nihi Allah yana tare da shi Allah yana tare da shi yana sane da shi ya san me kake kuma yana da iko akan damƙarka amma tare da cewa ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshin sa dan haka aya da take cikin suratul mujadala ubangiji ta'ala yake cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama inna allaha bikulli shay'in alim malamai suka ce farko ka kalli ayar da ilimi Allah ya bude ta sannan kuma ya kulle ta da ilimi yace alam tara shin baka da sanin cewa anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah yana da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai sai yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ganawa ta mutum uku ba za ta taba kasancewa face Allah shine na hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum ganawa ta mutum biyar ba za ta kasance ba face Ubangiji ta'ala shine na shidan su sai yace wala adna min zalika ko abin da yake kasa da haka mutum biyu in za su gana to Allah ne na ukun su wala aksara ko abin da yake sama da haka in mutum shida za su gana to Allah shine na bakwai kin su in mutum bakwai za su gana Allah shine na takwas kin su in mutum takwas za su gana Allah shine na taras komai yawan su Allah yana tare da su yana sane da me suke kullawa shine yace aina ma kanu duk inda suka kasance an gane ko kaga wannan madiya ce amma ma'ana duk abin da kake Allah yana tare da kai yana sane da me kake aikatawa kuma yana da iko akan kama ka shine yace fun mayunabbi uhum bima amilu yawmal qiyama sai yace inna allaha bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai dan haka kenan madiya abin da ake nihi anan madiya ce amma ma'ana sanin Allah yana tare da kowa kuma sannan ubangiji subhanahu wata'ala yana da kudura akan kowa da komai tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa amma duk abin da ake a duran kasa a cikin kasa baya boyuwa ga ubangiji shine anan madan sai yace wato shine sai yace wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful umma wannan sabanin abinda wato margayen al'umma suka hadu akan sa wa khilafu ma fadara Allahu alaihi khalqa yace kuma sabanin yanda Allah ya halicci bayin sa sai yace balil kamaru kamaru yace ga wata ayatun min ayati llahi aya ce daga cikin ayoyin Allah min asgari makhluqati wata yana daga cikin mafi kankantar halittun Allah wa huwa mawdu'un fis sama wata gaya Allah ya saka shi a cikin samar duniya yace wa huwa ma'al musafir yace wata gashi daya daya ne amma yana tare da mai bulaguro wa ghayrul musafir kuma yana tare da wanda baya bulaguro aina ma kana duk inda ya kasance a wasannin yara din ana wasan wurin wata sai mutun yace bari in ja shi in kai shi gidan mu kai kana ganin ka ja shi ka kai shi gidan ku shi ma ya ja shi ya kai shi gidan ku wata ne dai kowa yana tare da shi sai yace wa huwa subhanahu fawqa arshihi ubangiji ta'ala yana kan al'arshin sa raqibun ala khalqihi kuma mai kiwo ne akan halittun sa ma'ana duk abin da suke Allah yana sanar da su yana dakon su muhaiminun alaihim ubangiji ta'ala maga asirin su ne ma'ana babu abin da yake koyuwa nasu muddaliun alaihim ubangiji ta'ala mai tsinkayawa ne gare su ya san duk abin da suke aikatawa shine malam yace ila ghayr zalika izuwa wani abu ila ghayr zalika izuwa wani haka min ma'ani rububiyyatihi daga cikin ma'anoni na rububiyya ta ubangiji sai yace wa kullu hadhal kalamin ladhi zakarahu Allah dukkan wannan zance wanda Allah ya ambata min annahu fawqa al'arshi na cewa yana kan al'arshin sa wa annahu ma'ana kuma cewa yana tare da mu malam yace haqqun ala haqiqatihi gaskiya ce tabbatacciya akan haqiqanin ta Allah da zatin shi ya daukaka akan al'arshin shi wannan tabbas ne sannan kuma tabbas Allah yana tare da mu ma'ana da sanin shi da kudurar shi duk abin da muke gaskiya ce Allah yana sane da mu kuma yana da iko akan kamarin malam yace la ya hataju ila taharifin baya bukatar a jirkita shi a bashi wata ma'ana can daban kowanne daga cikin su wannan tabbatacce ne malam yace walakin yusan sai dai a kiyaye anil dhununil kadhiba game da zato wanda yake na ƙarya misla an yuzanna anna zahira qawlihi kwatancin da za a yi zaton cewa zahirin fadarsa da yace a amintum man fis sama'i anna sama'a tuzillu cewa sama za ta ma Allah rumfa ta yi masa inuwa yace kar ayi wannan zato in ma kai wannan zato ne na ƙarya aw tuqillu ko a ce sama ta dauki girman ubangiji yace wannan wa hadha badilun bi ijma'i ahli al-ilmi wal iman wannan magana ce batacciya akan haduwar dukkan malamai wadanda suke ma'abuta imani sama da Allah yace ya daukaka akan al'arshin sa kar mu yizzaci cewa al'arshi ta dauki girman ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma cewa sama ta masa rumfa da yace ya daukaka a cikin sama cewa sama ta masa rumfa ta masa inuwa malam yace a kiyaye kar ayi wannan zato ne na ƙarya shine yace walakin yusanu yace sanide ya zama wajibi a kiyaye anil gununil kadhiba game da zato zace wanda yake na ƙarya misla kwatancin ayyu wanna da za a yi zaton anna zahira qawlihi cewa zahirin fadarsa da yace fis sama'i a amintum fis sama'i a amintum man fis sama'i sai yace anna sama'a karkai zaton cewa ita sama tuzilluhu ta ma Allah inuwa au tuqilluhu ko kuma ta dauki girman sa gaba daya malam yace wa hadha badilu bi ijma'i ahli al-ilmi wal iman wannan abu ne batacce a wajen wato akan ijma'i na ma'abuta ilimi da imani ma'ana sai yace fa inna Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala kad wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard gadan wannan kursiyin sa ma'ana kujerarsa ta mulki ta yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai ma'ana girman saman bakwai da kasai bakwai gabaɗe kursiyin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta fi girman su kujera wadda take ta mulki ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala duk girman sammai bakwai da kasai bakwai wannan kujera ta mulki ta Ubangiji ta fi girman su to wanda kujerar wannan ta mulki ta fi girman su ina ga shi Ubangiji wanda hadisi ne wanda ya inganta daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa ita kursiyin gaba ɗayan ta gurbin duddige ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala to ina ga al'arshin kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kursiyu sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya duk girman su inda zaka dangana zuwa girman kursiyu manzo Allah yace tamkar zobe ne ka dauka ka jefa a cikin sahara sahara gaba ɗayan ta ita ce kursiyu wannan dan zobe da ka jefa shine misalin sammai bakwai da kasai bakwai sannan sai yace ita kursiyu inda zaka dangana girman ta zuwa girman al'arshi gaba ɗayan ta bata kai ita ma gulgudan zobe ne a cikin sahara to ina ga Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu dan haka kasancewar iyayen da ya faɗa ya ɗaukaka akan al'arshin sa haka za mu yi imani domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani amma kar mu yi zaton cewa sama za ta masa rumfa ko kuma ta ɗau nauyin girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ne malamin sai ke cewa ai Allah shi ya faɗa wa huwa yumsiku samawati wal arda an tazula kamar yadda yake inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Ubangiji ta'ala shi ke rike da sammai bakwai da kasai bakwai an tazula ba za su gushe ba daga inda suke sama da sammai bakwai da kasai bakwai Ubangiji ta'ala shi yake rike da su shi ya hana su gushe inda Ubangiji ta'ala bai rike su ba da sun gushe daga inda suke sannan shi yace wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni Ubangiji ta'ala shi yake rike da sama shi ya hana ta fadu sai dai da izinin shi sama shi yake rike da ita haka kasai bakwai Ubangiji ta'ala shi yake rike da su to sama gaba ɗaya Allah shi yake rike da ita yaya za a yi zaton cewa sama ta masa rumfa ba yanda za a yi sama ta ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala rumfa kuma ba yanda za a yi ta girman sa shine yace illa bi iznihi sai ne da iznin Ubangiji haka yace wa min ayatihi yana daga cikin alamun kadaita ta Ubangiji an taquma samaa'u wal ardu bi amri sammai da kasai gaba ɗaya da iznin Ubangiji ne suke tabbace sama tsayawar da ta yi ta tsaya ne da umarnin Allah ƙasa da take tabbace ta tsaya ne da umarnin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك